أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيرغوة رمضان هجر من زون الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبورة لهدو دا أربعين دا بير منا قدياغ الله سبحانه وتعالى دا يقدر من رأيوه muka haɗu kuma da ikon sa a wannan masallaci wanda ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe a wannan yammaci a cikin wannan wata mai albarka domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma muna godiya ga Allah bisa ni'imomin sa muna kuma addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka riski dukkan rabo na alkhairi da Allah yake rabawa na yantawa da rahama da gafara wanda yake kwaranyowa a gabayin sa a wannan wata mai albarka da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da dukkan ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya muna karatu a cikin suratul kahfi mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 53 za mu tashi aya ta 54 a suratul kahfi insha Allah an turo wasu tambayoyi kamar haka kafin mu shiga cikin karatu za mu karanta su insha Allah wannan yace bayan yayi sallama sannan kuma yayi fatan alkhairi sai yace tambayar sa ita ce shi sana'ar sa kwangila ce kuma a duk lokacin da suka je neman aikin sai an ce su yi alƙawari za su bada 25 cikin 100 na harkar kenan amana yace na yawan kudaden aikin da za su yi duk da cewa yace kamfanin su sun cika ka'idojin gwamnati amma a office din in ka ki bayarwa sai su hana ka aikin kuma koda mun biya tender kamar yadda ya rubuta to wannan duka yana daga cikin tabarbarewan harka ta addini da shari'ar musulunci da kyakkyawar tarbiyya wanda muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasa ta Najeriya wanda harka ce ta kwangila idan mutum yazo za a ce kawo kamfani in ya kawo kamfani ayyar jejeniya da masu ba da kwangila cewa zai ba da 25 cikin 100 na kudin da za a gudanar da wannan aiki yanzu idan wani gine-gine ko wasu manya-manyan project ne idan ka duba 25 cikin 100 wato yawansa gwanna ma kar a faɗa wani talaka irin mu ya ji hankalinsa ya tashi saboda amma da haka kuma za a yi sannan kuma wanda ya karba hankalinsa kwanci a ganinsa ya ɗiba ya tara kuma haramtacciyar dukiya ce 25 cikin 100 bai halatta wani ya karbe ta ba. Wanda yazo karban kwangila in an ce masa sai ya bada 25 cikin 100 na dukiyar da za a yi aiki da ita kafin a bashi kwangila, in ya yadda ya bayar ya bada cin hanci. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu rashi wal murtashi, Allah ya tsine wa wanda ya bada cin hanci da wanda aka bawa cin hanci, kai a cin hanci da wanda aka yi waya da shi, da wanda ya rubuta takarda, da wanda yana tsaye ya goyi baya, da wanda ya tattaro maganar, duk gaba ɗaya tsinannu ne a gurin Allah. Shi yasa duk inda aka juya tambaya aka kawo ta, kawai iya abin da zaka faɗa shine wannan cin hanci ne haramun ne har abada, babu wani sabon wahayi da zai sauko. Allah subhanahu wataala ya dau manzonsa, wahayi ya kare, saboda haka haram ya tabbata haram, halal kuma ya tabbata halal. Duk inda za a zagaya a zagayo da sabunta yanayi da za a yi saboda zamananci, ba zai taba canja haram ta dawo halal ba. Saboda haka wannan abubuwa ne wanda suke na hatsari, shine abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Wani zamani zai zo kafin tashin alkiyama, riko da addini sai ya zama kamar riko da garwashin wuta. Yanzu kaga wannan wanda yake wannan tambayan shi iya fahimtarsa da iya abun da yake faruwa da shi kenan. Yanzu kaga an ce haramun ne, to yanzu zai daina ne ko kuma ya ci gaba da yi? Sau da yawa zaka samu a kasan nan mutum an kama masa kaya, an kama kayansa, ana neman wasu kuɗi da zai biya, in yayi lissafi sai ya samu kuɗin da zai biya din ya kusan kuɗin sayan kayan da ya sayo. Sai ga maimakon ya biya wannan kuɗin, wanda ya haƙura da kayan. Wani kuma in ya bari zai asara mai yawa, sai gwammace wanda ya biya kuɗin yau ya karɓo kayansa, wannan kuma haramun ne, cin hanci da rashawa. To kaga wannan rayuwa da ake ciki shine lokaci zai zo riko da addini kamar riko da gaushin wuta. Mutum ya karɓa ya ci haramun, ya bayar ya ci haramun, ya bari dukiyarsa ta salwanta, wanne za a yi? Shi yasa Imam Shatibi yake cewa wa hadha zamanu sabari mallaka billadhi ka qabdin ala jamrin fatanju min albala. Lokacin da yake rayuwa yace yanzu din nan zamani ne na sai kai hakuri ka riƙe addini. To me kake tsammani kuma da zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari zai zo nan gaba, wanda riko da addini sai ya zamanto kamar riko da gaushin wuta? Riko da gaushin wuta shine baka isa ka sa hannunka a cikin wuta ka ɗebo gaushi ka riƙe ka damƙe kana tafiya kamar ka ɗebo kuɗi ba, ba zai yiwu ba. Shine sai dai ka ringa yin haka kana kokari, kana haka kana garin haka, kuma sai ya kubuce ya fadi kasa. Shine ka riƙe addininka kana canjawa kana haka kana haka har ya fadi kasa, shine wannan zamanin namu. Ko kai dukiyarka ka samu ka bada haramun, ko ka bari dukiyarka ta salwanta kayi asara, wanne za a yi? Ka bar kwangila ka dakushe, kayi kwangila akwai haramci, wanne za a yi? To wannan shine abubuwan da muke ciki. Wanda ya ga zai yi ya rage nasa, wanda ya ga zai bari alhamdulillah, wannan duk haka rayuwa take, ba yadda za a yi, ba za a canja haram ya zama halal ba har abada. Wallahu ta'ala alam. Wannan bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi, shi ma ya ce tambayarsa shine yana son a yi nasiha akan mutanen da suke aikin gwamnati, especially ya ce musamman ma kenan masu aikin local government sannan state workers, wato ma'aikatan jiha. Ya ce malam tunda aka kawo tamprint a guraren aikin mutane, a guraren aikin yace mutane da yawa ba sa zuwa aiki, sai dai kawai su je su yi tamprint, suna gamawa sai su wuce a sai ƙarshen wata su karɓi salari. Wasu kuma suna wata sana'ar, da zaran sun yi tamfirin sai su wuce gurin sana'arsu. Don haka wannan shine yake son a ja hankali akan haka. To gwamnati a satin da ya wuce ina ga shi mai girma gwamnan a wani taro da Allah ya kaddara har mu ma Allah ya sa ana gurin yace maganan tamprint ba ja da baya yace ya kawo shi kenan ba ja da baya yace saboda mutane wasu ba sa zuwa aiki wannan don su zo to shi musulmi na kwarai baya bukatun ko da tamprint ko ba tamprint zai zo aiki bisa alƙawarin da aka yi da shi saboda yana so ya karbi salary na halal to yanda yanayin mu ya zamanto ne sai ana neman ta ina za a taro mutane ta ina za a taro mutane to ga wannan takaddar abinda take nunawa to tamprint din ma an zo da shi amma mutun yazo sai dangwala sai ya wuce gaba kaga wannan shi ma hatsari ne wato kasar mu mun kashe ta rumus a kasashen duniya gari na wayewa mutum zai je gurin aiki saboda amanar aiki iya awoyin da aka ce zai yi a gurin aiki nan zai kuma ba zai ci amanar kasa ba kuma ba zai faɗi sirrin aikin ba saboda an horar da shi cewa ya kiyaye sirri ya kiyaye amana wannan yasa duk al'amarin su yana nan a cikin zaman lafiya suke a cikin nutsuwa suke ko da akwai talakawa amma dai alal aqalla ba su da barazana na rayuwa to amma mu mun kashe kasar mu da kanmu muna magana da suna na musulunci amma kuma duk abin da musulunci ya koyar wajen kiyaye amana yawanci mun yi fatali da shi to wannan shi ma kalubale ne gare mu in ba mun gyara ba har yanzu dai muna nan cikin damuwa Allah ya kawo mana sauki wannan shi kuma bayan yayi sallama shi ma yayi addu'an alkhairi yace har yace yana tambaya yayi rubutu sai ya kashe ban gane wanda ya kashe kam an tsallake shi sannan kuma sai yace na biyu so wata kila ya fi na daya me hukuncin sauraron kida da waka a shari'a yace don shine kalubalen sa har a wata ramadan har a wata ramadan ma yayi ya daina amma yace ya kasa yana neman addu'an malam da sauran yan uwa musulmai da su taya shi da addu'a ko zai daina wannan yana daga cikin alama ta imani wanda mutum yake damuwa da zunubin da yake wanda ba shi da imani ko kuma imani ya tafi gaba daya baya nadama akan zunubin da yake saboda haka lokacin da kake tunanin shedan yake raya maka cewa sai ka ji kida sa karatun qur'ani ka samu malamin da in yana karanta qur'ani cikin manya-manyan malamai da aka dauki su sautukan su wato sautin su cikin karatun alqur'ani akwai irin su Sheikh Abdul Basit akwai su Sheikh Khalil al-Khusari akwai su Minshawi Sheikh Minshawi in baya-baya na akwai limaman harami Sheikh Sudais Abdurrahman Sudais Sheikh Saud Shuraim Sheikh Mahir al-Mu'aykili su Sheikh Abdullah Awad al-Juhani da sauran su su Sheikh Jabir daga cikin margaya ka dauka sa ka bijiro da zuciyarka cewa wannan maganar Allah ce ba maganar shedanu bane wannan maganar Allah ce sai ka bude wayan naka ka sa kusa da kunnenka in yama yawa ka dan matsar kana saurare zaka ji cewa nitsuwarka a zuciyarka ta canja don haka kai sanya wannan da izinin Allah kuma ka cigaba da istighfari lallai alamar imani ya shiga zuciyarka saboda haka ba ka raya kuma mun ji dadin wannan abun naka kuma insha Allah ta'ala Allah zai shiryar da mu da kai gaba daya duk kowa da ka gani ba irin wanda baya laifi kowa shi san irin laifin da yake amma kai sai laifin ka ya dame ka har ka turo kake so a baka shawari kuma a taya ka addu'a muna taya ka addu'a Allah ya sa daga yau ba za ka sake sauraron wani kida har kai sha'awansa ba sauraron kida annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan narkon kida nassin alqur'ani tukun ya ce washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun masu kide-kide na batsa da raye-raye da waƙe-waƙe wanda yake wani baya iya samun nutsuwa sai ya saurare su to batattu suke sauraren su lalatattun mutane suke sauraren su annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa mutun ya sanya narkakkiyan dalma ko leda yadda kake narkewa inda duk ta diga zaka ga fata ta kone, to mutun ya narka wannan ya diga a kunnen sa yafi sauki akan ya saurari wannan waƙoƙi. Don ka ji tsoron Allah, ka tina irin imanin da ya shige ka har kake damuwa, ka sanya Qur'ani a madadin waka. Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shankiti hafizahullah yana nan a raye, yace wata rana yana tafiya a mota, sai ga wani matashi a cikin mota shi matasa, ya sanya kida da waka, yana kida yana waka, sai danja ta tsaye da su duk gurin gaba ɗaya, kida da waka sai rude daga motar wannan mutum. Yace sai ya fito a motar sa, shi babban malami ne, faqihun, masanin fiqihun duniya, malamai sun bada shaida akan haka, irin su Sheikh Uthaymeen da manya-manyan malamai rahmatullahi alayhi. Da yazo sai yace masa, ya kai bawan Allah, baka tuna ran da zaka kwanta a kabari? Baka tuna wannan kunne da Allah ya hore maka don ka saurari alheri ne? Yanzu kana jiyar da kanka bayan daga motar, kamar duk motocin da suke gefenka kida da waka ya ishe su. Yace to ni me zan sa in ba kida da waka ba? Sai yace in kawo maka abin da zaka sa? Yace eh. Sai dauko kasa din Qur'ani, sai yace sa. Sai ya cire wannan kida da wakan, sai ya sa kasidin Qur'ani. Yace wallahi bai gushe ba, duk inda suka tsaya yana biye da shi, banda karatun Qur'ani ba abin da yake tashi. Watakila kwanakinsa sun kusan karewa, daga nan sai ka samu ya kare da kyakkyawan cikawa Qur'ani. To saboda haka ka dau Qur'ani ka sa a madadin kida da waka. Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da kai. Na karshe, wannan bayan yayi sallama kuma yayi addu'a ta alkhairi, yace yana fama da cutar, wato sai yana jin kansa cewa shi kullum shi kasashe ne, shi wannan abun da yake damunsa kenan. Ko da a cikin taro, ma'ana ko cikin mutane, ko abokai, ko al'umar da yake rayuwa da su, ko suke kewaye da shi, yace kawai sai kuma yana yawan yin waswasi akan al'amura, akan al'amuransa. Yace yana roƙon malam da a taimaka masa da addu'a da kuma shawari. Kai ba ƙaramin mutum bane, domin Allah ne ya faɗa, wa laqad karramna bani adama. Allah yace mun girmama bani adama. Allah yayi ka bani adam, bai yi ka jaki ba, bai yi ka tinkiya ba, bai yi ka dabba ba, yayi ka mutum. Ba ƙaramin daraja kake da shi ba. Manzanni duka da Allah ya aiko mutane ne, masu wazi yanzu, manya-manyan malamanmu da suke garin nan duk mutane ne, mu ma ƙananan almajirai mutane ne, waɗanda suke jan baki a laramomi duka mutane ne. Sannan ka ɗauka kai ba kai ba kai kaskantacce ne? Allah ya maka idanuwa, ya ajiye su a inda suka dace, da kunnuwa da hannuwa da kafafuwa, ya baka zuciya don ka yi nazari ka bautawa Allah, ka kadaita shi da bauta, ya aiko maka malamai suna karantar da kai alqur'ani. Saboda haka kar ka ji cewa kai kasheshe ne, ka ɗau abun da ka ɗauka na rayuwa da gaske iya iyawarka. In a ɓangaren karatu kake, ka yi karatu da gaske, kar ka raina malamanka, kar ka raina abokan karatunka, kar ka ci mutuncin wani, ka nemi Allah ya buɗa maka cikin iliminka, sai Allah ya buɗa maka. In sana'a kake yi, riƙe ta da gaske, kar ka yi wasa da ita, kar ka dinga fita lokacin da ka ga dama, ka fita akan lokaci. Kar mutane su tsaya suna jiranka baka zo ba, ka je ka yi da gaske, kai ba kaskantaccen mutum ba ne. In kasuwanci kake, ka ɗauka da gaske, kana da daraja, Allah kuma zai ɗaga darajanka. In ka riƙe Allah kuma ka yawaita addu'a, ka girmama iyayenka, ka yi musu ihsani. Duk abin da kake da shi kaga za ka iya musu ihsani, ka yi musu. Allah zai maka daraja, kuma zai baka ‘ya’ya wanda za su maka ihsani. Wannan shi ne abin da za mu baka shawari, kuma muna addu'an Allah ya shiryar da mu da kai, kuma ya sa ka gane cewa kai mutum ne mai daraja. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah za mu ci gaba da karatu aya ta 54 cikin suratul kafi. Allah ya sa mu dace.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal haqiqa mun caccanja mun sarrafa a cikin wannan alqur'ani din mun sarrafa misalai daban-daban ga mutane wani guri Allah yace ga dare wani guri yayi bayanin rana wani guri yayi bayanin ruwan sama wani guri yayi bayanin sanyi wani guri yayi bayanin maza wani guri yayi bayanin mata wani guri yayi bayanin abun da zai faru gaba wani guri ya kawo kissan waɗanda suka shude duka waɗannan misalai ne wai don mutane su gane Allah shine Allah su yi imani da shi shi yasa Allah yake cewa walaqad sarrafna fi hadhal qur'an haqiqa mun sarrafa dukkan nau'in misali da irin yadda za a yi a jawo hankalin mutum da duk yadda za a yi a nusar da mutane zuwa ga daidai Allah subhanahu wataala ya buga misali akan wannan Allah ya ce wa kana al insanu amma jinsin mutum da kake gani mutum inji Allah wa akthara shay'in jadala ka mutum in kana neman dan musu in ka samu mutum taurin kai yayi musu in ka samu mutum ka tsaya a in ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce ku zo ku bautawa Allah kafirai suka ce Allah ya bada labari wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adhabin alim suka ce ya Allah inda gaske ne wannan Muhammad din manzon ka ne kuma wannan alqur'anin maganar ka ce inda gaske ne to ya Allah imana ruwan duwar watsi daga sama ka ji fa imana ruwan duwar watsi na wuta daga sama awaitina bi azabin alim koko inda gaske ne Muhammad manzo ne alqur'ani gaskiya ne to azo mana da azabar mu gani wa kana al insanu aksara shay'in jadala har yau din nan zaka ga wani sa'i mutane sukan yi jayayya ba da fito na fito da baki ba an faɗi gaskiyan an gaya musu an faɗa kowa ya ji amma sai je yi aiki sabanin abun da aka ce a ce kaza ba kyau kaza haramun ne kaza kar ayi kaza Allah bai ce ayi ba Allah ya hana amma sai ga mutane ana yi kaga wannan ma jayayya ne wa kana al insanu aksara shay'in jadala mutum yana da yawan jayayya inda kana neman tsaurin kai da jayayya in ka samu mutum ka tsaya ana duk halittun Allah da Allah ya yi yawanci idan aka bijiro musu da abu suna wucewa su kuma sukan yi taka tsantsan amma mutum da aka bijiro masa da amana yayi imani da Allah an samu mu'minai a cikin mutane amma masu jayayya suna nan suna jayayya Allah da kansa da ya halice mu shi ya bada shaida da mu wa kana al insanu aksara shay'in jadala yanzu ko mu yau zaka ji wani sai mutum yana magana ya ce mutum kai dai kaga mutum ko ba Hausa haka suka ce mutum ha ai mutum sai Allah haka zaka ji an ce mutum sai Allah to Allah ma ga yanda yace wa kana al insanu akthara shay'in jadala to Allah ya ba mu nasara Allah ya samu zama mutanen gore Allah ya ce wa ma mana'a an-nasa an yu'minu ba komai ya hana mutane su yi imani ba iz ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfiru rabbahum su yi ta istighfari suna neman gafarar ubangijin su ba komai ya hana su haka ba illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina face kawai su suna cewa a'a sai in an kawo musu ayoyi irin na farko irin na al'umomin farko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo an ce masa in dai da gaske ne shi manzo ne to yayi addu'a dutsen safa ya zama zinari in dutsen safa ya zama zinari suna diba suna sayarwa to sun yarda shi manzo ne ko kuma a'a zo mana da aya mana irin yadda ayoyi suka zo a farko Allah subhanahu wataala ya fadi wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bihal awwalu ba komai ya hana mu sauko da ayoyi ba face lokacin da muka aikawa na farko su ma karyatawa suka yi wa ataina thamudan naqata mubsiratan fa zalamu biha Allah subhanahu wataala ce mun ba wa thamudawa taguwa suna gani taguwan ta fito amma kashe ta suka yi quddaru aka sa ya kashe ta fa zalamu biha suka zalunci kansu da wannan naqa din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce a roƙa musu Allah dutsen safa ya zama zinari annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awan ayi imani yace in an roƙa za ku yi imani suka ce za mu yi imani sai ya je ya tsaya yana gayawa Allah sai Allah ya aika masa malaika jibrilu yace ka sani in muka yi musu abin da suke so in fa ba su yi imani ba to za a halakar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace a in dai za a halakar da su a basu dai mu yi ta wa'azin haka nan dai har su yi imani sallallahu alaihi wasallam haka aw ya'tiyahumul adhabu qubula ko kuma suna cewa a kawo musu azaban su ganta ido da ido in dai ana so su gane cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to azo musu da azaba qubula qibala a wata kira'a azo musu da azaba su ganta ido da ido ga azaban nan ga sunan a tsaye a ce wannan lalle ita ce azabar Allah in ba ku yi imani ba ce wannan azabar Allah eh lalle da gaskiya yake wa haka sai zasu kaji he kace tatsuniya ko wasa shi yasa Allah ya fadi wa kana al insanu akthara shay'in jadala Allah ta wa nursilul mursalina mu da muke da kuke gani inji Allah subhanahu wataala ba mu taba aika manzanni ba illa mubashirina wa munzirina face kawai su yi albishir ga wanda yayi aikin alkhairi zai samu aljanna aikin manzanni kenan wa munzirina suna gargadi in fa mutum bai bi Allah ba fa to zai samu azaba aikin manzanni kenan mubashirina wa munzirina amma ba wai in an aiko manzanni sai sun zo sun yi kaza ko a kawo aya ko ai kaza a aikin manzanni shine su zo su isar da cewa wanda ya bi Allah ya tsarkake niyya yayi tauhidi ya kadaita Allah yana da aljanna wanda ya saba wa Allah ya zabi shirka ya zabi bautar wani Allah da miyagun ayyuka shi kuma wuta ne in bai tuba ba wannan aikin manzanni kenan Allah ta yujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhihidu bihi alhaq kafirai zaka ga suna jayayya makamin su shine albatil qarya wai suna amfani da qarya don su toshe gaskiya da shi kullun kafirai abin da suke kenan har a yanzu a rayuwar mu zaka ga mutum yana kokarin toshe gaskiya da qaryar da yake da ita yayi wannan yayi wannan ai da barbaro can in mutane suka samu dama sai su rinka kawo wasu abubuwa na ƙarya don su toshe gaskiya da shi to ai abun da muka karba ba wai an ce haramun bane a'a kaza kaza wai kai malami ko dalibin ilimi kana cewa a zahiri a shari'a wannan haramun ne shi ko yana cewa a'a to ai zamani ne in ba ka bayar ba bayan da za a yi to shi yasa muke dan abun nan kuma idan aka yi abun nan in aka bari ma ba a bayar ba mutanen kudu ne za su diba to mutanen tsallake ma su diba ma ai halal kawai kai ba ruwanka da ita ko mutanen ina ne za su diba daga mutane suna cicika form wayance za a ba su bashi da kudin ruwa kace an yi wa'azi an ce bashi ga hatsarin sa kace a mu'amalar kudin ruwa ga hatsarin ta an mutane suna cewa a to ai in an ce a bari to in an bari mutane mu ba za su amfanu da wani su amfanu da me su amfanu da haram in gwamnati za ta ba mutane kuɗi ta ba su kawai kyauta in kuma bashi ne ba kuɗin ruwa ko bashi ne wanda yake da taka tsantsan kare karbi bashi ba abin da yake kashe zuciya kaman bashin gwamnati wanda mutane suke dauka cewa kaman ba za su biya ba har su je ga lahira wanda duk ya mutu da bashi bisa ganganci yana da matsala kullum ana buga misali annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai wa mutun sallah yazo ya tsaya ba an yi wanka an sa shi alkafani an kwantar da shi saurayi sallah aka ce ya rasulullahi mun daidaita shi ya fito zai kabbara kenan sai ce kai amma wannan ana bin sa bashi suka ce ya rasulullahi amma bashin bai taka kara ya kara ba dirhami biyu ne katal ake bin sa sai ce to ku yi masa sallah banda ni a ciki Abu Talha yace ya Rasulullah wannan mutumin ya rasa falalan sallar manzon Allah waye isa ya wuce masa sallah a cikin kana nan ya Rasulullah na dau nauyi zan biya wannan bashin dirhami biyu ne yace ya Abu Talha ka dau nauyin zaka biya bashin dirhami biyu da suke kansa yace ya Rasulullah na dau nauyi ya sake cewa ya Abu Talha dirhami biyu da suke kan wannan bawan Allah ka yadda sun dawo kanka yace ya rasulullah na yadda sun dawo kaina ya saki cewa ya aba talha kudin nan dirhami biyu da suke kan wannan bawan Allah ka ce sun dawo kanka ya kubuta zaka biya yace ya rasulullah zan biya sannan manzon Allah ya wuce ya kabbara sallallahu alaihi wasallam bashi ba aramin aiki bane in ba larura ya zama larura ba wallahi karka bi inda bashi ya bi karka bi wurin amma yadda rayuwa take dole wani sai sai da bashi wasu suna kasuwanci kasuwancin duk ya cika da bashi wasu suna kaza abubuwa da yawa gashi nan wani ko zaka samu ma jinya yake ko bai da kuɗi nasa dole sai da bashi wani ka samu gidansa ba abinci ne ba yadda ya iya dole sai ya ci bashi to in irin wannan ne kaga abubuwa ne na uzuri amma duk lokacin da zaka karbi bashi ka karba zuciyarka fata cikin nutsuwa kuma in ka karba ka karba da niyyar jira kake an jima ka dan minti ɗaya bayan karba da Allah zai baka naka zaka biya amma karka dauka cewa ka karbi bashi gobe kana tunanin cewa to Allah ya sa ya manta a'a Allah bai manta ba yo bashi sai da larura to amma sai ga mutane suna ta cika form wai an ce za a ba su bashi an ce 400 ake bayarwa zaka biya a shekara kaza sannan kuma da kuɗin ruwa baka da tunani kana cikin rayuwarka lami lafiya kaje fa kanka cikin matsala wannan matsala ne to wa'innan abubuwa dole a rinka tunani akan su duniyan nan tun ba a yi wasu suna nan suna rayuwa tun shekara 50 da ta wuce suke neman arziki wasu tun shekara 60 da ta wuce har yanzu suna zuwa kasuwa to sai yau ne za a ba su abin da zai azurta su hana yaudara ne jiya kuma me ya hana su ci abinci ba su rayu bane shekaru 60 din nan kudin bashin da aka ba su ne yasa suke rayuwa in ma talauci ne in ma wahala ne ai dai sun rayu ba kuma wanda ya raya su sai Allah to yau ne za a zo a yaudare su a ce ga wani bashi mai kudin ruwa wanda in an karbe shi an yi arziki to sama a ce an yi arziki dan shekara 60 da 70 wani arziki ne zaka ba shi wanda zai more saura nawa wa inna abubuwa sai a auna su haduwa da Allah lafiya shine komai a rayuwar duniya amma sai an yi hakuri sai an roki Allah agaji kullum mu roki Allah agaji ba wanda zai samu ya zama yana kan shiriya bisa dabarar sa ko bisa wayon sa ko don ilimin sa ko don sanin sa babu shi tsayuwa akan shiriya dace ne daga Allah shi yasa har yan aljanna bayan an shiga aljanna ma suke cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah suna cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nusar da mu zuwa ga aikin da muka yi ya rufe mu da rahamarsa muka zo aljanna ba don shiriya daga Allah ba ba mu isa mu samu aljanna ba to haka nan a duniya kullun ka rinka roƙon Allah sabati shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah sabati a cikin sujjada ya ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik zuciyarka yanzu nan za ta raya ma wani abu sai ka kafita daga layi baka ankara ba da hankalinka da iliminka da saninka ka san Qur'ani ka fassara wani ya jima amma wallahi baka ankara ba sai zuciyarka ta rayama wani abu kana yi ka fita a hanya ba yadda ka iya shi yasa dukan mu nan kowa da kake gani a dosa ne kawai ake kullun addu'a ake Allah ya sa dai a tsira amma ba wani tsirarre ko kuma ya tsira ko kuma a ya gama shi yasa yazo yake magana da mutun ya san ya tsira ai in nazo tafsiri da na san na tsira ha da kun gama maki Allah ya sa mu tsira Allah subhanahu wata'ala yana bayyanawa su ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق كافر كل مكامن su shine ƙarya makamin su shine tambele wai kuma da shi suke so su toshe gaskiya gaskiya bata tosuwa in kaga an ce gaskiya tayi shiru to jama'a sun makaretan ne da yawa suna ta ƙarya kafin wani dan lokaci kadan lokaci nayi daga gaskiya ta leko zaka cewa kowa ashe makareci ne in duk taro makareta ne saboda haka gaskiya ita ce daidai kullum ja'al haqq wa zaqal batil annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo makka abin da ya fada kenan wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa doka kafirai da mutanen da ba na kirki ba sai suka rike ayoyi na da ake karanta musu wa ma unziru da abin da ake musu gargadi da shi sai suka rike shi huzwa abin isgili ayo mutun gargadi ya ce gai ni wannan wa'azi ma da kuje je ki na kawai a ce mutum ba zai wata ba a ce mutum ba zai fanka ma ba a ce mutum ba zai ɗebi kaza ba mutum ya samu dama a gwamnati ba zai saci kuɗi ba an ce wai kwan gida ma percentage da ake bamu ma an ce kaza ne a ina ne aka ce kaza ba a dokan gwamnati a ina aka kama mutum aka kai shi EFCC don ya ɗebi percentage EFCC me mutane yan uwanka wanda in an ga dama sai a sauke wasu a naɗa wasu ka ji tsoron mala'iku su kama mutum nan da mala'iku su kama mutum ta ina zaka ce percentage kaza a dukiyar talakawa don kai ne chief executive ka ba da kwangila shikenan a ina ma ka ce a ba da kwangilan me yasa ba za a yi aikin kawai ba to da aje an ba da kwangilan saboda kwararru wanda suka iya aikin to waye ce sai sun dawo da wani percentage waye ce a ba talakawa mana su sai magani a cika asibitoci da magunguna mana ƴaƴan talakawa suna zaune suna makaranti mutum 200 a aji guda daya a gina aji zuwa mana a ɗebi malamai a ɗebi ma'aikata a biya kowa haƙƙinsa me yasa za a ba mutum percentage ya tara shi kadai ƴaƴan sa ba za su amfanu da shi ba domin ya ishe su ko shekara 2000 za su yi a duniya ya fi karfin su wannan shine saboda haka in ana wa'azi wanda suke abuna sai ga wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wannan shi ma dai don ba ku sashi a wani guri bane ku kira shi ku sashi a wani guri shikenan wannan duk isgili ne wa addinin Allah in an ce kaza sai a ce kaza in an ce kaza sai a ce kaza shi ma bai dandana bane ya ji dadin ina duk dadin da zai zama a haramun ne Allah ya hana mu isa gurinsa saboda haka duk abin da za a yi mutum ya tsaya tsakaninsa da Allah la duniyar nan da kake gani Allah ya tsara mana rayuwar mu dukkan abin da ake yi rayuwar nan tun da ka fara ta mun buga misali da rayuwar mutum a cikin cikin mahaifiya wanda ya kula da kai a cikin cikin mahaifiyarka yau da ka girma kake sana'a shine zai kasa kula da kai a cikin cikin mahaifiya ba kana ruwa ya tada mala'ika yace a kula da wannan nan zai zama kai nan zai zama kafa nan zai zama hannu kai mala'ikan nan aikin ka kula da wannan kare samu matsala har ran da za a haife shi haka fa Allah yake mala'ika fa ake tayarwa ba soja ba ba dan sanda ba mala'ika to wanda yayi wannan aikin lokacin da babu window a cikin mahaifiyar mutum babu fanka babu AC ana zafi ana gumi a zo a kai mutum ya kai wata 9 yana motsi mahaifiyar tana ji wani sai in ya yunkura sai ita ma ta tashi ta juya ta wannan yunkurin kuma babu AC a irin zafin da ake yin nan kuma tana azumi sannan babu AC babu fanka babu window a cikin ta amma Allah yayi sai ka rayu dukan mu ran sai da muka wulga da wannan guri to yanzu ne muke da dabarar da zamu yi ta cin haram don mu rayu wancan lokacin me yasa ba mu yi dabara ba to ko da ba mu yi dabara a wancan ba muka sallama cewa ba mai yi sai Allah me yasa yanzu ba za mu sallama ba mai yi sai Allah ba yanzu ne dace mu yi sallama wa Allah don gashi ya raya mu har muna da kaba har muna da abun hawa har muna zuwa mu je mu dawo mun gina can mun yanka can mun iya sana'a can mun yi kaza to me yasa yanzu ba za mu gode wa Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa ba tunda ya kula da mu lokacin da muke cikin rauni ba za mu iya yin komai ba kai ran da aka haifi mutum a ce mahaifiyarsa da mahaifinsa su ce kai wannan su je su jefar da shi akan juji wallahi ba zai rayu ba ba wata mutum da za ta bashi nono ya ji nutsuwa irin yadda mahaifiyarsa ta yi amma da Allah ya sa aka haife shi sai Allah ya sa son sa a cikin zuciyar mahaifiyar yana tsala kuka da daddare da mahaifiya da mahaifi ba a sanin wa yake riga farkawa don kula da shi wannan son da aka sa musu na wannan yaron musamman ne daga Allah ba a sawa kowa sai shi uwa da mahaifi mahaifi da ya dawo ce ya jikin yaron nan ne kawo shi ya dafa ya ce yayi dumi kai yayi dumi shikenan sai waya mai chemist ko likita in shi abokin likita ne har yanzu ba jikin yaron nan dumi ya za a yi ne kam amma yau ka ce wai Allah zaka sabawa wani ko iyaye ma baya waiwayawa ya kalle su duk wannan dawaye ne da suka yi baya waiwayawa ya kalle su kai ko dattijo a anguwarku wanda ka san shi kuna yara wanda ya taba ce maka wane kar kai kaza bar kaza wallahi ko shi in ka samu dama ka kyautata masa balle wanda ya haife ka Allah ya samu dace saboda haka Allah subhanahu wataala yana nuna mana ayoyi amma wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa mutane ba sa rikan sun riki ayoyi na da abun da ake musu gargadi da shi huzwan abun isgili abun wasa allati wa man aflamu mimman dhukira bi ayati llah bi ayati rabbi an karanta go wa man aflamu ay la ahada azlam babu wanda ya kai shi zalunci wanda ake masa wa'azi bi ayati rabbihi da ayoyin ubangijin sa ana tinatar da shi zo ka bi Allah ga abun da Allah ya ce kamar yadda muka taru yanzu a karanta aya a fassara ai ba wanda yafi zalunci kaman wanda an gaya masa abun da Allah ya ce fa a'rada anha amma sai kauda kai daga abun da Allah ya ce wa nasiya ma qaddamat yada ya manta abun da hannunsa suke aikatawa na zunubi ya manta baya ma nadama wanda duk ya manta zunubansa baya nadama ya rinka neman gafara a gurin Allah wannan ba wanda ya kai shi asara amma wanda duk Allah ya taimake shi wani sai zai dan yi shiru ya ce kai nayi kaza fa ya Allah ka yafe mu na tuba bazan sake ba sai Allah ya yafe masa Allah yana sha'awan bawan sa ya tuba idan yayi zunubi Allah yana sha'awan wannan Allah yana farin ciki da tuban bawa sama da wanda yafi kowa sha'awan farin ciki yake saboda haka mu tuba zuwa ga Allah Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu mu mun sanya akinna rufi a zukatan waɗanda suke mujrimai kafirai an yafqahu ba sa fahimtar alqur'ani ba sa fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa fahimtar maganganun masu fada lokacin da suke fassara ayoyin Allah wa fi adanihim waqara sai aka sanya kaman wato dalma a cikin kunnuwansu kaman karfe aka toshe kunnuwan da shi ba sa jin abin da ake fada ma'ana wannan sawa ma'anawiyan ba ana rufin an sa karfi a kunnin su ba ko an sa dalma a kunnin su a'a kunnan ya toshe inda game da gaskiya ne inda gaskiya aka wada baya jinta in kana so ya ji to a ga ya masa wani abu na yaudara ko ƙarya ko kuma a zo a shiga a kusa a daibo haramun to nan ne yake fahimta Allah ya kiyaye Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda duk lokacin da ka kira su zuwa ga shiriya falan yahtadu idan abada har abada ba za su shiryu ba saboda me zukatan su ba sa daukan gaskiya kunnuwan su baya jin gaskiya shi yasa za kai ta kila ba sa ji shi yasa idan kaga bayin Allah Allah ya hada su suna sauraron Qur'ani suna kokarin aiki da shi to wannan abun godiya ne irin wayannan majalisun da ake da su a garuruwan mun nan wasu sun yi tafsiri bayan azhar wasu sun yi da safe wasu sun yi wa mata wasu za su yi da daddare wasu sun yi irin wayannan halakokin su ne suke sa mana insha Allah ta'ala muke samun rahamar Allah kaga mutane sun taru sun zauna kawai suna sauraron ayoyin Allah ayi addu'o'i a roki rahama ba don wannan makana tsammani da Najeriya ba ta wargaje ba amma bayin Allah wani tun asuba ya tashi ya saurari wancan ya saurari wancan wani aikin hidimar addini da shi za a hada gurin can a gyara ya tabbata gurin yayi ana tafsiri kaza da shi za a je can shine committee kaza shine committee kawo kaza wani shine committee kawo shinkafa a bawa gidan malamai su dan ci abinci wani kuma committee gidan marayu wani committee rigan cewa kaza yayi kaza ga sunan mutane suna aiki waɗannan da ikon Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya amma in ba don haka babu wata ƙasa a duniya da ake shirya mata makirci irin makircin da ake shirya Najeriya babu ƙasa a duniya amma ƙasar Najeriya musamman arewacin Najeriya Allah ya zauna da mu lafiya muna godiya ga Allah Allah ka ƙara zauna da mu lafiya ka ƙara mana rahamar ka ya Allah tsada da ake ciki ya Allah ka kawo mana saukin sa ya Allah muna tawassuli da ayoyin alqur'ani da aka karanta yanzu da wanda aka karanta a duk inda aka karanta a duniya ya Allah muna tawassuli da su Allah ka saukar mana da rahamarka Allah ka kawo mana saukin rayuwa Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ka shiryar da mu da zuriyarmu ka tabbatar da mu akan daidai ka kare mu da kariyarka ya rabbal alamin Na'am wa rabbuka.
Wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adhab. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mawqila. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
الله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة وبنجدنك شين الغفور مغفرة ذو الرحمة ما أبو ترحمة كدوبا duk abun da ya fada game da kafirai da abun da ake masa da komai da komai sai ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusi la taqnatu min rahmatillah. Ya ku bayina wadanda suka yi kurakure suke neman Allah ya gafarta musu yanzu, ya ku bayin Allah wadanda suke cikin halin kakani kai tsada ta kai tsada mafi yawa suna cikin wahala a rayuwa, la taqnatu min rahmatillah, kar ku ci da tsammani daga rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah yana gafarta dhunubai gaba daya. In Allah ya gafarta wa mutum sai ga kaman bai taba yin dhunubi ba. Shi yasa anan Allah ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma, rahmar Allah ta yalwaci fishin sa. Inna rahmati wasi'at ghadabi, Allah subhanahu wataala yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, lalle Allah yana shela ku sani rahmar sa ta yalwaci fishin sa. Shi yasa duk abinda muka yi wa Allah idan muka zagayo muka yi nadama muka ce ya Allah yanayi ya kai yanayi ya Allah bayinka ga sunan abinda mutum zai saya bara ya kai gida bayan an ci a gidan har abawa makauta, to yanzu gidan ma ba sa samu. Ya Allah abinda wane ya saba ya dan sha ya dan ji dadi yanzu kunu in yazo ya daina sha da siga, saboda siga ya kai inda ya kai. Ya Allah bayinka suna azumi babu sigan sha daiwa. Allah kawo mana rahmarka, Allah saukar mana da rahmarka. Ya Allah ka wadda wannan yanayi gare mu ya zal jalali wal ikram. Wa rabbukal ghafuru dhur rahma, ubangijinka shine al ghafuru mai gafara, dhur rahma ma abucin rahma. Wallahi shi yasa in ka tina sai ka ji wani dadi, duk da tsarin da ke ciki wallahi za ka ji wani dadi. Yanzu ba ku ji dadi ba da Allah. Wa rabbukal ghafuru dhur rahma in ji Allah. Yanzu kuna tsammani haka zamu dawoma? Ina wallahi ku ba wannan lokaci kada mu gyara ayyukanmu mu koma ga Allah, za ku ga mamaki. Wa rabbukal ghafuru dhur rahma, ubangijinka shine al ghafur mai gafara, jira yake mu nemi tuba, mu tuba daga abin da muke, wallahi sai ya gafarta mana. Allah yana farin ciki da tubar bawa, kamar yadda mutumin da yana cikin tafiya a jeji da dokinsa ko raƙuminsa ya dora guzirinsa akan dokin da komai da ruwan shansa da komai, yana cikin tsakiyar inda ba ruwa ba abinci, ya dan kwanta ya kishin gida zai huta kawai sai dokin ya tafi ko raƙumin ya tafi, ya neme shi sama da ƙasa bai samu ba, ya zagaye jejin garin zagayawa har ya zamanto kishiruwa ta karu, yunwa ya karu, ga zafin rana, ga sahara, ga wahala. Yazo gindin wani dutse ya kishin gida ya rasa inda zai, yana jira kawai sai abun da Allah yi, sai kuma janjadi ya debe shi su, yana farkawa sai ga raƙumin nasa da kayan nasa da komai, yazo yana tsaye a gaban sa, sai ce godiya ta tabbata ga Allah, bawa na ni ubangijinsa, saboda tsabar rudewa kawai ya rasa. To Allah yana farin ciki da bawansa in yayi zunubi ya ce ya Allah na tuba ba zan sake ba daga yau, Allah yana farin ciki sama da wannan mutumin da ya samu wannan dabbar. Ashe kenan mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, ba ana nufin ayi zunubi da gangan ba, amma duk abin da muka yi na kurakure a baya mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah yana karban tuban bawa, yana karban tuban bayinsa. Malam tatlu ash-shamsu min magharibiha, matikar rana bata fito ta yamma ba, Allah zai karbi tuba. Don haka mu tuba zuwa ga Allah, sauki zai zo da izinin Allah, sauki yana nan tafe, amma mu shirya mu dinma. Wa rabbukal ghafuru dhur rahma, Allah ta lau yu'akhidhuhum bima kasabu, da Allah yana biye wa mutane zunubin da suke yi da kurakuren da suke yi da Allah yana biyewa mutane ya kama su da abun da suke na zunubai la ajjala lahumul azab da tun kafin aje lahira ma wallahi da wutar jahannama ta zo ta rufe mutum a duniya da a ce Allah yana biyewa mutane da wutar jahannama ta zo ta rufe mutum a duniya la ajjala lahumul azab tun ba mu mutu ba ma da an kawo wutar ta rufe mu saboda me zaka ga mutane yanzu saboda tsokanan Allah ba a yin gidaje a ce wancan gidajen shashanci ne kawai wasu matan banza ne a ciki wanda duk aka zo yazo ya shiga gidan kawai an san me yazo yi ba a kasa giya a bakin titi dole ba tsokanan Allah bane to law yu'akhidhuhum bima kasabu wallahi da Allah zai kama mutane da abin da suke na zunubi la'ajjalahum al'adab da Allah ya gaggawan sauko da azaba sai tun ma ba a mutu ba bal lahum maw'idun Allah ta ina ba haka bane Allah ta lahum maw'idun Allah yayi alƙawari sai rana kaza tayi duniya za ta kare tun kafin a halicci duniyar ya sa mata rana duk abin da za a yi a duniya sai da Allah ya tsara shi za a yi kaza za a yi kaza za a yi Gombe za a yi Bauchi za a yi Maiduguri za a yi Plateau za a yi Jos za a yi Kano za a yi duk garuruwan nan za a yi Nigeria za a yi America za a yi Saudiya za a yi duk ƙasashen nan sannan daidai kun mutane za a yi wane zai fito daga zuriyar wane wane zai fito daga tsakon wane wane zai zama wane wane zai zama kaza wane zai zama kaza a shekara kaza da wata kaza za a yi kaza shekara kaza da wata kaza wane zai rasu shekara kaza da wata kaza kuma wane za a haife shi wane zai zama mai kuɗi shekara kaza ga wata kaza wane kuma za su sauka shekara kaza ga wata kaza wane kuma za su hau shekara kaza haka Allah ya tsara sai dai wannan tsare-tsaren ya ajiye shi aka yi shekara 50,000 tukunai halitta duniya wannan tsare-tsaren suna aje da shekara 50,000 sannan tukunai ya halitta duniya ku duba ikon Allah sannan da ya halitta duniya sai zubo abubuwan kowanne yana tafiya daidai lokacinsa inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da zaka yi kace Allah ya manta da kai ko kuma ka shiga wani lungu an ce wa Allah mutum ne ba mutum bane yanzu anan in ka shiga wani lungu sai mu je mu dawo gobe ma tukunna sai in kai ƙara tukunna a ganka amma Allah subhanahu wataala duk lungun da ka shiga kafin ka shiga ya san zaka shiga kuma ya san ran da zaka shiga kuma in ya kaddara ma fita ya san yadda zaka fita in lungun kuma gurin kudi ne to shikenan ka more in lungun gurin wahala ne nan ma dai Allah ya kiyaye saboda haka ba a wasa da Allah Allah ya sa mu gane Allah shine Allah ya ba mu iko riko da dokokinsa don haka Allah subhanahu wataala ya ce ballahum maw'idun mutane suna da maw'id wato lokaci da ya kaddara na cewa duniya za ta kare Allah shi tsiyar masu tsiya baya sa shi ya fasa abin da ya tsara tunda yanzu inda a ce masu mulki ne na yanzu ce kai ranka dade wane fa yana mana barazana ce to ku yadda za a yi a kama shi to Allah baya wannan kuma a san yanda za a yi don zai kawo mana matsala zabe mai zuwa to wannan tunda zai kawo mana matsala to yanzu ya za a yi da shi wani ya bada shawari wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma Allah subhanahu wataala tsiyar mai tsiya ba ta sa ya ce to a gabato da kaza yanzu ai tashin alkiyama a gaba saboda kasu mana tsiya aina wane mutum shi yasa Allah ya ce ballahum maw'idun duk tsiyar da za su yi su je su yi ballahum maw'idun akwai lokacin da muka sa tunda mu muka sa bisa mulkin mu da iyawar mu da ikon mu ba wanda sai ya samu canja sai lokacin ya yi su je su yi duk abin da za su lan yajidu min dunihi maw'ila ran da ranar ta zo wallahi ba za su samu sam ba za su samu wani koma bayan Allah wai wanda zai tsaya ya ce a dakata ranar nan an daga ba ana daga zabe ba duniya eh an daga saboda wata barazana ce an daga Allah ya ce an daga Allah ba zai jawo shi don tsoron wani ba kuma baya dagawa don tsoron wani in tashin alkiyama ta zo wallahi ranar za ta faru in mutuwar wani ta zo ranar zai mutu amma wai Allah ya ce a dauran sa wannan zai kawo mana matsala a mulkin mu a bar shi ta tsiyarsa walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha amma ran da mutuwar za ta zo ko minti ɗaya ko sakan ɗaya ba za a kara masa sai tafiya gaba Allah shine mai mulki fata'ala Allahul malikul haqq mulkin gaskiya kenan baya karewa balle ya saurari ta zarce ina Allah subhanahu wataala ya samu gane Allah ce wa tilkal qura ahlaknahu wa in chan alqariyu da muke baka labarin su muke baku labarin su a cikin alqur'ani ahlaknahu mun halakar da su an yi alqariyu dewa shekarun da aka yi a duniya lokacin da Allah ya halicce ta abin da ya saura yanzu kadan ne
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا dukkan alƙaryunan da kake gani wanda suka shude mun halakar da su lamma zalamu lokacin da suka zalunci kansu waja'alna li mahlikihim maw'ida muka sanya alƙawari wato lokaci ga abin da zai halakar da su kowace alƙarya in lokacin halakar da ita yi in yazo kawai shikenan sai halaka haka akai tun daga al'ummomin farko har zuwa yanzu to mu kuma mu mai da hankali Allah ya samu dace wallahi ta'ala alam insha Allah in muna raye zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace